Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da yammacin wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin mu na rana yau Lahadi 5 ga watan Nuwamban shekarar 2023. Da fatan an muni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labaran.
To Aisha ga kanin labaran. Yau Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana rangadi a Turkiya domin wata tattaunawa akan muhimmancin kare fararen hula a Isra'ila da Gaza a cewar ma'aikatan harkokin wajen Amurka. Dubban mutane a yankin Arewa maso yammacin kasar Nepal mai tsaunuka sun kwana a waje a jiya Asabar a cikin tsananin sanyi bayan girgizar kasa ta kashe akalla mutane 157 kana ta lalata gidaje masu tarin yawa. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ziyarci birnin Kyiv jiya Asabar inda ta gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni kuma za a ji cewa dakarun tsaron Najeriya sun fitar da sanarwar cin ministarori wanda masu ruwa da tsaki ke cewa
kamata duk lokacin da za a yi fitarwa na sanarwa a nuna gudunmuwa da ake samu wurin cimma wayannan manufofi, duk da yake irin wannan dama da gwamnatin Najeriya take bayarwa yana da kyau.
To a can kasar Ghana kuwa inda jam'iyya mai mulki ta gudanar da zaben fidda gwani ta tabbatar da cewa
an zabi Dr. Mahmudu Bawumia a matsayin dan takarar jam'iyyar da zai tsaya takara a 2024.
To za a ji fashin baki a game da dalilan da suke haifar da durkushewar kudin naira a Najeriya. Bayan nan kuma Halima Abdulrauf za ta shigo da shirin matasa a duniyar gizo, kuma yau a shirin za a yi duba akan nasarar da aka samu daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu a fannin fasahar zamani, musamman ma yadda ya shafi bunƙasa tattalin arzikin kasar. Sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana, amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yau Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana rangadi a Turkiya domin tattaunawa akan muhimmancin kare fararen hula a Isra'ila da Gaza a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Wata kafar labaran kasar Turkiya Habertürk ta rawaito kalaman shugaban Turkiya Tayyip Recep Erdogan a jiya Asabar, yana mai cewa muna so mu ga zaman lafiya a yankin ta hanyar tabbatar da Falastino a matsayin kasa mai cin gashin kai wanda ya dace da shirin shekara 1967 da mallakar kasarta. Kana birnin Kudus ta gabas ya kasance babban birninta. A jiya Asabar, Blinken ya gana da shugabannin Larabawa a Amman a kasar Jordan. Sun matsa mishi lamba akan tsagaita wuta nan da nan, yayin da sojojin Isra'ila suka kai hari akan wani matsugunin Majalisar Ɗinkin Duniya da makaranta, harin da ya kashe fararen hula. Yayin wata ganawa da takwarorin aikinsa na kasashen Jordan, Saudi Arabia, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Misra da kuma Qatar a jiya Asabar, ministocin kasashen waje na Masar da Jordan sun yi kira ga tsagaita wuta cikin gaggawa. Batun da Blinken ya ce ba shi da wani amfani, sai dai ya ce yana ra'ayin dakatar da yakin domin fukewa da fararen hula daga Gaza. Shi ma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce tsagaita wuta zai yiwu, amma sai an saki dukkan Isra'ilawa da ake garkuwa da su. Dubban mutane a yankin Arewa maso yammacin kasar Nepal mai tsaunuka sun kwana a waje a jiya Asabar a cikin tsananin sanyi bayan da girgizar kasa ta kashe akalla mutane 157 kana ta lalata gidaje masu tarin yawa. Galibin gidaje a ƙauyukan gundumar Jajikot sun ruguje ko kuma wasu ɓangarorin su sun lalace daga wannan girgizar kasa da ta faru a daren ranar Juma'a ba zato ba tsammani, yayin da wasu gine-ginen zamani a cikin birnin suka lalace. Muna jira mu bisa gawarwakin 'yan ƙauyenmu, amma yanzu haka muna ƙoƙarin kula da waɗanda suka jikata daga wannan girgiza, in ji Lal Bahadur Bika, wani mazaunin ƙauyen Ciwri, yana nuni da wasu gawarwaki 13 da aka musu sutura suna jiran biso. Gidaje da dama ne suka lalace a ƙauyen Ciwri. mutane na amfani da komai suka samu suna hada wurin bacci a cikin dare inda wasu ke amfani da robobi wasu kuma da tsummokarai domin jin dumi wasu da dama kuma sun gaza cire kayan su daga karkashin buraguzai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
kashin labaran na farko kenan kafin babu ya dawo ya karanto mana sauran labaran zan bude taskar rahotanninmu daga Najeriya yayin da shalkwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce cikin mako daya dakarun kasar sun cafke yan ta'adda kusan 200 rundunar tsaron ta jaddada cewa za ta kara daura damara wajen kawo karshen matsalar tsaro a kasar daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da karin bayani
Hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce dakarun kasar za su kara jan damara har sai sun kawo ƙarshen kalubalen tsaro da ke addabar sassa daban-daban na kasar. Wata sanarwa da daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya, Manjo General Edward Buba ya yi komana. Ya ce a irin wannan ƙoƙarin ne ma aka cafke kimanin 'yan ta'adda guda 190 a sassa daban-daban na kasar nan, kana aka sheke ƙarin wasu guda 67 a cikin mako ɗayan da ya gabata. General Edward Buba ya ce kimanin makamai 112 ne aka kwato daga hannun 'yan ta'addan da kuma ƙarin harsasai guda 999 kuma dukkaninsu na a nau'o'i daban-daban ne wato manya matsakaita da kuma 'yan kankana. Can a yankin Niger Delta sojojin Najeriya a cewar General Buba sun babbake haramtattun mai kimanin guda 96 da kuma jiragen ruwa guda 111 da ake satar danyen mai da su. Dudu daidai a gaba daya General Edward Buba ya ce gurbataccen mai da darajarsa ta kai kimanin zunzurutun kuɗi har naira miliyan 727 da 700 da miliyan 86 da 800 aka tseren ma gwamnatin Najeriya. Masanin tsaro Air Commodo Ahmed Tijjani Babagamawa na bin diddigin wannan kai komo na dakarun kasar.
Wannan labari ne mai kyau kwarai da gaske akan bayani da ita rundunar tsaro ta Najeriya ta bayar a bisa nasarori da dakarun tsaronmu suke samu na waɗannan 'yan ta'adda da kuma 'yan fasakauri na kwashe man Najeriya. Wannan ya nuna maka cewa abubuwa na ci gaba kuma ana samun nasarori a cikin waɗannan abubuwa. Sannan kuma a gaskiya muna da ƙwarin gwiwa cewa idan har aka ci gaba da waɗannan abubuwa to ina tabbatar maka da cewa Najeriya za ta zauna lafiya.
Shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel Dr. Kabiru Adamu na mai ra'ayin cewa akwai buƙatar sojojin suke amfani da mizanin yadda za a asasi hoɓɓasan da suke yi a halin yanzu.
Wa kamata duk lokacin da za a yi hitarwa na sanarwa a nuna gudunmuwa da ake samu wurin cimma wayannan manufofi duk da yake irin wannan dama da rundunar sojojin Najeriya take bayarwa yana da kyau kuma yana ba mu 'yan kasa su saurare su a ji abin da ake ciki to kamata yi a tabbatar da cewa an canza shi ta yadda in aka yi hizmirwan kai ɗan ƙasa za ka fahimci ga nafcin ci gaba da ake samu ko rashin ci gaba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Ana sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga ƙarshen labaran duniya.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi Allah wadai da abin da ta kira mummunan aiki na tilastawa tsirarin Yahudawa gudanar da jerin taruka da ba a saba gani ba na ƙin jinin Isra'ila a birane 5 na ƙasar Iran a ranar 30 ga watan Oktoba. A wani sako da aka aike wa muryar Amurka, wani kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya ce gwamnatin Biden tana sanye da rahotanni cewa hukumomin Iran suna tilastawa shugabannin Yahudawa da ke zaune Iran da al'ummarsu su gudanar da zanga-zanga. Hotuna da bidiyoyi da kafafen labaran gwamnatin Iran 5 suka buga kana muryar Amurka ta duba sun nuna ɗaruruwan Yahudawan Iran suna gangamin ƙin jinin Isra'ila a Tehran, birnin da ke ɗauke da babbar al'ummar Yahudawa, da wasu birane kamar Shiraz, Isfahana, Yazd da kuma Kermansha. Rahoton baya-baya da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar akan yancin addini da aka buga a cikin watan Mayu ya nuna al'ummar Yahudawa a Tehran tana cewa akwai akalla Yahudawa 9,000 a birnin. A ƙarshe, an kammala taron koli akan shirin kasuwanci tsakanin Amurka da Afirka AGOA, shirin da aka fara shi tun cikin shekarar 2000 a Afirka ta Kudu, da ke baiwa ƙasashen Kudu da Saharan Afirka damar shigar da kayayyaki Amurka ba tare da biyan kuɗin fito ba. A ƙarƙashin AGOA, an shigar da jumlar kayayyaki zuwa Amurka da ya kai dala miliyan 10,000 a shekarar 2022. Idan aka kwatanta da dala miliyan 6.8 a shekarar 2021, shugabannin Afirka sun bukaci Majalisar Dokokin Amurka ta sabunta shirin kasuwancin zuwa wasu shekaru 10 nan gaba ko kuma sama da hakan kafin karewar shirin a cikin shekarar 2025. Kafin wata ƙasar Afirka ta samu cancantar shiga shirin AGOA, sai ta kasance mai mutunta dokoki da oda da kuma kare haƙƙin ɗan adam.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai sauran rahotannin mu wannan karan zamu nufi Ghana. A jiya Asabar ne jam'iyyar Ghana mai mulki New Patriotic Party wato NPP ta gudanar da zaben fidda gwani domin tantance dan takararta a zababban zab wato a babban zaben kasar da za a gudanar a shekara mai zuwa 2024. Daga babban birnin kasar Accra ga wakilin muryar Amurka Idris Abdullah da ci gaban labarin.
These are the results. Candidate number 1, Ken Ohun Ajabo. He had 71,996. Mahmoud Bawumia, 118,210.
Tabbataccen sakamakon zabe kenan wanda mataimakin kwamishinan hukumar zabe ta kasa Dr. Sirbo Kuku ya sanar. Ya ce Dr. Bawumia samu kuri 118,210 wato kashi 61.47 cikin 100, yayin da dan takara mafi kusa da shi Kennedy a Japan ya samu kuri 71,996 wato kashi 37.41 cikin 100. Dr. Afri Yakoto wanda ya zo na uku ya samu kuri 1,459, sai Adanimo ya samu kuri'u 731. Don haka an zabi Dr. Mahmudu Bawumia a matsayin dan takarar jam'iyyar da zai tsaya takara a 2024. Da yake jawabi ga dubban magoya baya bayan sauran abokan takararsa sun yi jawaban mu baya a gare shi a wajen wani gangami da aka shirya filin wasa na Accra domin kaddamar da shi a matsayin dan takarar jam'iyyar. Dr. Bawumia ya ce an samu shakku kan nasarar da ya samu sakamakon zazzafar farfagandar da ake yi jam'iyyar NPP da ke cewa na kabilanci ne, inda ya jaddada nasarar da ya samu cewa za ta kauda wannan farfagandar.
Some analysts were skeptical about my chances and others confidently dismissed the possibility of the NPP electing a candidate from the northern part of the country.
Wasu manazarta sun nuna shakku kan samun dama ta, wasu kuma kai tsaye suka yi watsi da yiwuwar jam'iyyar NPP za ta zabi dan takara daga yankin arewacin kasar nan. A fili sun yi kuskuren fahimtar ra'ayin jam'iyyar ta mazan jiya da nufin kabilanci ko yanki. Yace ga maza da mata namu na zango da ke warwatse a yankuna 18 na Ghana, ina gaya muku cewa a cikin jam'iyyar NPP za mu iya kaiwa sama. Ina gayyatar ku da ku kasance tare da mu a cikin wannan tafiya mai yiwuwa. Wasu magoya bayan jam'iyyar sun bayyana wa muryar Amurka murnarsu, musamman da dan takarar ya kasance musulmi kuma dan arewa. Alhaji Abdulaziz Haruna Futa shine coordinator nasara wato mukamin da ke kula da al'amuran yan zango da arewacin Ghana na jam'iyyar ya ce,
ina cikin masu jin dadi sosai saboda kungiyar mu na NPP ga ba musulmi da ya taba zama flag bearer party. Yau Allah ya sa dan wamu musulmi dan zango dan arewa shike rike da tutar NPP yau, wallahi ina cikin masu jin dadi.
Yasa yanzu saboda yana musulmi ko dai ka saboda kana ganin ya iya deliver, shi yasa kuke bayi
al muslim awul muslim, shi yasa na soma da shi in ba haka nan ba, in da ka compense da wadanda suka contest da shi har ma da John Mahama ya fi su duka ile ya san kan aiki.
Kana ganin ya ja da John Mahama?
Ya ci John Mahama ba ja ba ma John Mahama ma bai kusa da shi. Doctor shi dai ya saki ga
oh Bawumia dai shi dai deliver muna mu break, wala without Bawumia ba mu break. Alhamdulillah mun gode ma
Shugaban kasa Nana Akufo-Addo a dan gajeren jawabin da yayi ya bayyana kwarin gwiwar zakan Dr. Bawumia cewa zai iya hada kan jam'iyyar tare da taimakon sauran ƴan takarar uku domin samun nasara kan John Mahama na jam'iyyar NDC a zaben 2024. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To an gaida Idris Abdullahi. To rahoton mu na gaba zai maida mu Najeriya. Tun ba yanzu ba dai darajar kudin Najeriya na naira yake durkushewa. To amma shin me yasa lamarin yayi muni a daidai wannan lokaci? Tambayar kenan da abokin aiki Haruna Shehu Mararrabar Jos yayiwa yi da Dr. Abdulrahman Adamu Fantani, masanin tattalin arziki kuma malami a Jami'ar Nile dake Abuja.
Kudin Najeriya ya cigaba da barbarewa ne na farko saboda waɗanda suke buƙatar dola domin su fita ƙasashen waje su cinikayya su sayo kayayyaki ko kuma su fita ƙasashen waje su biya kuɗaɗen asibiti ko kuma su tura ƴaƴansu makarantu suna nan da yawa. Mu kuma hanyoyin da ake samun shi kuɗin kuma hanyoyin ƙalilan ne. So abinda muke dubawa shi ne from the accounting and economic point of view su ne ba akwai abinda muke demand and supply. Suwa suke da buƙatar kuɗin sannan kuma a bakon suwa suke da buƙatar kuɗin ana duba ta ya ake samun kuɗin. So idan ka duba wannan abubuwa na farko da na fara magana which is demand and supply ɗin masu buƙatar dola ɗin sun fi yawan waɗanda suke da dola ɗin a ƙasa. Ina baka misali idan ka duba sai ka gano cewa mutane da yawa komi yanzu misali in na duba maybe ko in ka duba inda kake kana Amerika amma yanzu mai sauraro idan ya duba inda yake maybe a Kwalo yake maybe a office yake idan ka duba sama da ƙasa gabar da yamma zaka gane cewa duk abubuwan da kake gani yake kewaye da kai ba daga Najeriya akai ba. Idan ɗakin ka akwai air conditioner zaka samu cewa wannan air conditioner din ba daga Najeriya akai ba maybe daga Japan. Idan kana da na'ura fridge maybe na ya ake fridge a ɗakin ka so ban san ya zan kira shi da Hausa za ka samu cewa daga Japan akai. Idan ka duba carpet ɗinka sai kana maganin cewa maybe daga Turkey maybe ko daga Iran aka yi shi. Haka idan ka duba labule sai ka cewa fito da shi akai. In ka duba hatta tile sai ka ga daga Turkey aka kawo. That is abu ɗaya. Sannan ko da motoci da muke tukawa sai ka samu cewa daga waje aka kawo su. Hatta man da kake sawa a mota ɗin daga waje ake kawowa. Sannan titina da kake bi kake za ka samu cewa nan muka karɓa daga China ko nan muka karɓa daga IMF aka yi wannan titina ɗin. So idan ka duba cewa komi na Najeriya ya ta'allaka ne akan ƙasashen waje ko hatta abin da muke ci zan iya ce maka hatta sutura tufafi da muke sawa za ka samu da ƙasar waje muke sawa. Socks, slippers. Komi da ka sani we heavily rely a kasashen waje komi mu je mu kawo. So wannan ɗan kasuwan da suke kawowa yanzu misali waɗanda suke shigo da mai idan suka zo za su shigo da mai kar ka ɗauka cewa za su je gwamnati ne ba za su je babban banki su karɓa dola a'a saboda idan suka je babban banki za su iya samun dala amma kafin su samu dala ina mai tabbatar maka cewa sai ya ɗauke su wata biyu zuwa wata uku kafin su samu dala. So a matsayin ka na dan kasuwa za ka zauna kenan har wata biyu wata uku sai an baka dala a farashi mai sauki ko sai gurin ta baka dala ka ne ka sayo kaya dan kasuwa ba zai yi haka ba. So what they do za su dinga tafiya kasuwanni za su dinga zuwa abinda muke kira black market waɗanda suke sai da kaya wanda suke sai da farashi ɗin ba a banki ba kenan. So wannan ɗan black market ɗin duk inda suke da dola wannan ya je ya saya wannan ya je ya saya wannan ya je. So mai zuwa wanda zai je sai tiles zai je neman dala. Wanda zai je sai stro wanda zai je kawo clothing ko fabric kastron sawa zai je neman dala. Wanda zai je kawo cooking oil man da muke amfani da shi a abinci zai je kawo. Wanda zai shigo masana'antu wanda suke neman mai suke muke kira raw material da za su amfani da shi su produce abin da suke so za su je neman dala. To me kake tsammani?
To Dr. Abdulrahman Adamu Fantani kenan a wata hira da Haruna Shehu Mararrabar Jos. Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 10:18. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum tare da fatan ana cikin koshin lafiya sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tunda ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafafen na yanar gizo suna na Halima Abdulrauf jagorar shirin madalla a yayin da ake ci gaba da tafka muhawara akan tasirin taron digital Najeriya duniya akan titilan arzikin kasar wanda ya wakana daga ranar 24 zuwa 26 ga watan October da ya gabata. Shirin na wannan makon ya duba nasarar da aka samu daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu a fannin fasahar zamani. Taron Digital Nigeria na wannan shekarar da na zuwa ne a dige lokacin da kasar ke cikin wani yanayi na matsin titilan arziki kuma masu ilimi a fannin ke ƙara bazama da aiki a bangarori daban-daban musamman don taimakawa matasa da suka fara kere-kere waɗanda ke neman tallafi ilimi kawo ƙarshen wasu matsaloli a duniya ko kuma dakile ƙalubalen da ke fuskantar kasuwancin su da matsayin su na masu basirar kirkire-kirkire abinda gwamnati ke yi ƙarƙashin hukumar bunƙasa tattalin arzikin fasahar zamani wato NISDA wajen tallafa waɗanda suka fara kasuwanci a fannin kere-kere a ƙasar. Kasancewar taron Digital Nigeria na wannan shekarar ya jawo hankulan dabban ƙwararru da mahalarta daga ciki da wajen ƙasar don ƙara ƙarfin tattalin arziki a fannin. Za mu sada ku da shugaban hukumar NISDA Malam Kashifa Inuwa Abdullahi wanda zai fara da shimfiɗa akan taron na wannan shekara.
Barkanmu da wannan lokaci, nagode da wannan dama da aka bani na yi bayani akan abubuwan da muka yi na Digital Nigeria Conference. So taron da aka yi dai last year masana harkokin fasahar zamani daga Nigeria, 'yan Nigeria da suke zama a kasashen waje har ma da na kasashen wajen sun zo da yawa aka zauna aka tattauna menene yake faruwa a duniya na harkar fasahar zamani wanda Nigeria ya kamata a ce ta zama ta mori wannan abubuwa. Daya daga cikin abubuwan da aka yi agreeing a yi last year shine a yi blockchain policy. So cikin ikon Allah farkon shekarar nan muka samu muka kammala wannan policy din na blockchain technology wanda hakan ya jawo irin kamar har kangi na amfani da shi da babban banki ya sa shi ma yanzu an dauke mutanen da suke harkar cryptocurrency yanzu ba wani takura. Sannan kuma bayan haka technology din ya wuce kawai harkar crypto kudin yanar gizo ana amfani da shi a gurare daban. So kuma cikin haka wannan shekarar da aka zo saboda samun nasara da aka yi na shekarar da ta gabata za ki ga a wannan shekarar mutanen da muka samu da suka zo daga kasashen waje sun ma linka wanda suka zo waccan shekarar da ta wuce. Wannan shekarar ma mun samu mutane daga Amerika, Britania, Canada, Turai, China, India da Pakistan har da su Malaysia duk sun zo. Kuma duk sun zo ne domin su ga irin ci gaban da aka samu a Nigeria da kuma talent basirar kirkire-kirkire.
Ya taron da ke tasiri ga samun ƙarin kuɗaɗen shiga daga fannin naku ga Najeriya.
Matasa masu basirar kirkire-kirkire da yawa sun zo sun baje kolin kirkirowa fasahar zamanin su da suka yi. So waɗannan mutane da suka zo daga waje sun dudduba sun gani wannan shi zai sa su zo su sa hannun jari a ciki sannan kuma mutanen mu su sami alaka da su in kana so ka je kasashen su kai wani abu shi ma zai sa a yi.
A kullum alaka da zai kai ga a cimma yarjejeniya
na kasuwanci yawa. So an samu wannan abin da yawa na ga mutane da yawa da suka zo daga kasashen ƙetare sun zauna da mutanen mu masu fasaha a Najeriya an yi wannan tattaunawa. Kuma bayan haka akwai kasashen Afrika da suka ga abin da ake yi su ma sun taso tun daga kasar su sun zo a kan su ga me ake yi don su ma su je su yi a kasar su. To yin hakan zai taimaka mana wa ya kawo harkar kasuwanci tsakanin kasashen mu na Afrika ma. Saboda yawanci yanzu kika duba mun fa alaka da kasashen Turai akan harkar technology akan makotan mu na kasashen Afrika. So amma aka samu wannan dankon zumuncin aka bunkasa Afrika nashiya ce mai albarka. Muna da matasa masu basira hakan zai taimaka a ƙarfafa musu abubuwan da suke yi.
To kai mana ƙarin bayani akan ƙudurin shugaban Najeriya wanda ya yi sanadiyar fitar da taswira na cimma nasara a fannin ga ma'aikatar ku.
Tun dai shekara hudu da suka wuce a kowace shekara in kika tattara duka kudaden shiga da suke zuwa Afrika kusan kashi 30 Najeriya yake zuwa. Shekarar da ta wuce ma haka ne. So wannan shekarar ma daga abin da yake faruwa za mu samu wannan kashi 30 kuma ya wuce haka. So a shekarar da ta wuce Najeriya an sami kusan dala Amerika biliyan 1 da dugu biyu. So yanzu shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bewa ministry din wani mandate na yanda za su zo su bunkasa harkar tattalin arziki ta amfani da fasahar zamani. So shi ma minister mu Dr. Boston Tijjani ya fitar da wani taswira wanda zai taimaka a cimma wannan aiki da shi mai girma shugaban kasa ya bayar. A wannan taswira da ya fitar tana da ginshikai guda biyar. Ginshiki na farko shine ake kira knowledge, wato ilimi gabaki daya. A kasan ilimi akwai ayyuka guda uku da rami. Na farko akwai abin da muke kira 3 million tech talent, wato 3MTT, wanda an buɗe wani yanar gizo-gizo akan duka mutane masu sha'awa su zo su yi applying. Muna so za mu yi wa mutane miliyan uku horaswa na musamman akan harkar fasahar zamani.
To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma anan za mu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci. Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu kawo muku ci gaban bayani akan saurajin sukan taswirar da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta fitar don cimma ƙudurin bunƙasa fannin na shugaban Najeriya Bola Tinubu. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
Madalla an gaida Halima Abdulrauf. Yanzu kuma sai kadan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta email. A yau zamu bude taskar sakonnin mu da sakon Sama'ila Anas Malafatori mazaunin Jifa a Jamhuriyar Niger. Yace VOA Hausa ina jinjinar ban girma ga dubban mutane da suka fito yin zanga-zangar nuna goyon bayan Falistinawa a birnin Washington DC a kusa da fadar shugaban kasar Amurka. Ya kamata kasar Isra'ila da kawayenta sun sauko daga kujerar naki da suke kai ganin wannan rikici babu abin da zai haifar face kara ta'azzara rikicin. Sai sakon haɗin gwiwa na Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa tare da Maryam Baba Gani Alhaji ne cewa takal da Jamila da Fatimi matan Ado Salati goma ga Annabi Rajau suka ce zancen da shugaba Tinubu yayi na cewa idan ministoci ba su yi aikin da ya dace ba zai sallame su daga aiki hakan yayi daidai. Domin wallahi mafi yawan ma'aikatan gwamnatin zaman dumama kujeru kawai suke yi a ofis ba wani abu ba, don haka mun yi lale marhaban da wannan zancen domin yi wa gawa bulala na sa mai rai na dama. Sakon Salihu Isa Fanna karamar hukumar Dandi Kamba jihar Kebbin Najeriya ne na karshe a yau yace VOA Hausa muna fatar maido wa Najeriya dalar Amurka biliyan 150 da ke da alaka da lokacin mulkin Sani Abacha da kasar Faransa za ta yi. Muna fatar babu lauje cikin nadi ganin cewa ruwa baya tsani banza. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni. Madalla to kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice.
Aisha a takaice. A yau Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana ran gadi a Turkiya domin wata tattaunawa akan muhimmancin kare fararen hula a Isra'ila da Gaza, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Wata kafar labaran Turkiya ta Habertek ta rawaito kalaman shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan a jiya Asabar, yana mai cewa muna so mu ga zaman lafiya a yankin ta hanyar tabbatar da Falastino a matsayin ƙasa mai ƴancin kai wanda ya dace da shirin shekara 1967 da mallakar ƙasanta kana birnin Kudus ta gabas ya kasance babban birninta. Mutane da dama a yankin arewa maso yammacin ƙasar Nepal mai tsaunuka sun kwana waje a jiya Asabar a cikin tsananin sanyi bayan da girgizar ƙasa ta hallaka akalla mutane 157 kana ta lalata gidaje masu tarin yawa. Galibin gidaje a ƙauyukan gundumar Judge Court sun ruguje ko kuma wasu ɓangarorin su sun lalace daga wannan girgizar ƙasa wadda ta faru a daren ranar Juma'a ba zato ba tsammani, yayin da wasu gine-ginen zamani a cikin birnin suka lalace.
Masu sauraro baki ɗaya a nan ne kuma za mu karkar shirin namu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. A sake jimu da shirin mu na dare. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Letters Question da ta shirya kuma ta bada umarni da kuma wanda ya kula mana da na'ura Justin. ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙara sauni lafiya. Na salama.
Wannan sabuwar tasha ce a ne.